kamar da muka ce da bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ɗan uwa masu kallon mu da sauraron mu da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani kuna kallon mu da sauraron mu ne kai tsaye daga number 46 Major Road Tudun Wada Zaria jihar Kaduna a Najeriya a masallacin Markazu Salafiya da farko ni da ke magana an fi sani na da Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam Albani Zaria yanzu da muke maganar daren Alhamis ne wanda daidai da daren 15 ga watan Sha'ban Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 wanda daidai da 5 ga watan ainihin wato August shekara ta 2009 wannan kaset da ake kallo da saurare mun yi mishi take da cewa ƙarshen alewa ƙasa ɗan uwa masu saurare muna fatan ku ara mana kunnuwanku a inda za mu gayyato babban malami Sheikh Ja'far Mahmud Adam daga Kano domin gabatar mana da wani sako daga ainihin wato garin Maiduguri dangane da waɗannan mutane da sunansu ya bayyana a bisa harshen ƴan jaridu da cewa ƴan Boko Haram wato su Muhammad Yusuf da shi da ainihin jama'ar shi to sauran tattaunawa da ni da bakin namu da kuma jama'a masu kallonmu da sauraron mu za ta biyo baya insha Allah ta'ala Allah ya gafarta malam bismillah
wato kiran mutane zuwa ga fita daga aikin gwamnati da kuma suka samari cewa su yi wa karatun boko Allahu alaihi da suka sa waɗannan al'amuran su da kullum babu bin ilimi zai farka kimiyya tsakanin su da Allah ya muddiddigin masala a ilmantaka hunna ba lita to na fahimta wannan bane cikin abubuwan da zai magance ita kanta wannan matsala su kuma ga magana mutanen da bi suke yi to ba su ba za su yi hukunci ba su ce wani malami ne wani jahili ne dan su ba su da ilimin da zai sa su su yi wannan hukuncin duk abin da za su yanke na hukunci to za su yanke ne a matsayin zato a matsayin wato a matsayin shafi-fafi amma ba a matsayin abin da suke da tabbatar wato ainihin a tasa ba sannan kuma abu na ƙarshe da ya kamata ku sani shi ne wanda ma bai sani bai sani shi wannan ba Allah da yake yasa wannan fatawa shekaru-shekaru a cikin rayuwa sannan da mai zama yayi karatu a wajen malamai sannan wani littafi da wani littafi ya karanta a birni irin mai duburi ma tabbatar in zai wa kansa adalci ya tabbatar akwai wanda suka fi shi ilimi akwai wanda suka fi shi tsoron Allah akwai wanda suka fi shi gudun duniya akwai wanda suka fi shi kishin addini to tana a ce ba su fahimci shi abin da ya fahimta ba a gari irin mai duburi ma tabbatar akwai wanda yake kansu ɗaya da shi ta fuskar ilimi ko tsoron Allah ko ta gawa to tana a ce ba su fahimci shi abin da ya fahimta ba adadin waɗanda za a ce sun tsara shi cikin malamai su suka fi yawa sama da adadin wanda ya fi sannan adadin waɗanda suke kansu ɗaya tsare ko ta ne sa'o'in sa ne a bagin ilimi su suka fi yawa sama da wanda za a ce ya fi su ina ganin ba wanda daga cikin adalci ya ɗauka dukkan malaman da ake da su jahilai ne shi ne ya fahimci daidai to yawan waɗanda suka fi shi ko waɗanda suke ɗauyan sa to ba ma wannan ba ya ɗauka cewa manya-manyan malamai da duniyar ilimi ta aminta da su إذا شيخ بن باز إذا شيخ محمد ناصر الدين الألباني إذا شيخ صالح بن عثيمين تصور من يما لمي كوا كفر سعودية كوا إيجي تصور ولا لي يقول كفر دور بنا زعيليني أبو نسان كانت أبا كراتو ولي با ناس الشيري كراتو أنا أقول ما ينرد سكين جوا إمشي فلن تتوقع با يبدا أتصلي أكم تدريك ونطلق لي وأكم تتكين مدى با تنبارا سيكين زاما لي كريك لنسا كم تاراتي وإذا نسكي فتوات كاركشم ولي مدرسي لسكا فاموسون سواتيكي yasa suka yi fatawa ba wai karkashin tasirin bincike na ilimi ba ko kuma zai rike hata wucewa amfani da ita abin da zai muka jahilci shi ne asalin hadisin da suke kafa hujja shi cewa za a samu wadansu shugabanni masu zalunci masu kaza masu kaza karka zai musu tantan ba karka zai musu kaza hadisi ne ba idi na shi kai shi na fara da wani da inganta shi a wasu wani ya inganta shi ne kan wani rawi da bai san halinsa ba domin idan mutum yana da suna mutane guda biyu cikin mawaita sun zamanto suna ta mukaddara wannan sunan sa Abdurrahman wancan sunan sa Abdurrahman wancan Abdurrahman dan wane wannan kuma Abdurrahman dan wane daban daban ɗaya daga cikin su ɗaya da'ifi to lokacin da ya zo a karan sani ya ɗauka hadisin ruwayan wanda yake sahihin ne ba da'ifi ba saboda haka sai ya inganta shi amma daga baya da kansa a cikin saurin littafin sa ya yi ko a kansa gyara cewa hadisin da ya inganta a wurin ta ba hadisi ne da'ifi wannan shi ne abin da ya zama wajibi su ɗalibin ilimi da ɗalibai su ne da ke cikin gami da guri su fito da waɗannan littattafai su yi foto kashi ɗinsu su karanta da su a majalisarsu su yaɗa su a kafan kayan jama'a su yaɗa su ta kafofin watsa labarai don ya kasance sun yanke wa mutane hazari kuma abin mamaki abin mamaki wannan bawan Allah a shekaru biyu da suka wuce lokacin da ya tafi a aikin umara wannan fitina ta taso a karan fari wanda ta samu kai asarar matasa masu dubbin yawan gaske mutumin nan bayan ya je umar wa makaliyarsa don jin cewa jama'ar da suna neman shi wallahi wallahi ni ina cikin wanda suka haɗu da shi ma je aikin haji yake mai rantsuwa da Allah cewa duk abin da ake zargin shi da shi na alaƙar shi da wannan fatawa ko wannan samari kai wa ake masa mutum ya san kuma kike ba aikin wajen nan da muka zo akwai manyan yin jagan gwamnati da zuwa Borno ka zo mu je gaban su ka tabbatar cewa ake maka taji ake maka ni na masa cewa su saurare shi suka saurare shi ya rantsu cewa kariya ake masa suka ce to in ya yarda kariya ake masa cewa ba fata wasu ba ce ba ra'ayin sa bane ba to ya rubuta a rubuce ba wa kuma yi magana a dauka a tabar koda
muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya saka wa Sheikh Ja'far Mahmud Adam da alkhairi
amin
Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi
amin
rigiji gabji jama'ar musulmi za ku yi mamaki idan nace muku ina kafa sheda da Allah madaukakin sarki wanda babu wanda ya cancanta da bautawa sai shi kadai kuma ba shi da abokin tarayya tunda nake ban taba jin kasar din nan ba sai jiya ban taba samun labarin kasar din nan ba ma sai jiya abin mamaki dunkulallin sakonni da Malam Ja'far Mahmud Adam ya aiko da su ta cikin wannan cassette tun daga watanni biyu da suka wuce laccoci na da ne na demokradiyya da laccocin da nayi makonnin da ya gabata da hira da nayi da mutanen gidan radio Najeriya a Kaduna suka sa a Jakar Magori da wanda muka je muka yi hannu da yawa da su akan wannan matsala ta ƴan Boko Haramun su Muhammad Yusuf abin mamaki ina ga duk wanda ya saurari waɗannan hirarraki da kuma waɗannan laccoci ya saurari kasar ɗin nan zai ga cewa kamar taro muka yi da Malam Ja'far haka ne ko ba haka ba to amma abin mamaki kuma kowa ya amintu cewa tabbas Malam Ja'far Mahmud Adam yau shekarar shi 2 da 'yan watanni a ƙarƙashin ƙasa ya rasu kaga kenan ya tabbata ni dai ban je lahira mun yi taron da shi na dawo na isar ba shi kuma bai dawo duniya mun yi taron sannan na isar ba sannan kamar yadda nace har na kammala waɗannan kasusuwa da laccoci da waɗannan duk bayanai da nayi ban taɓa ji labarin wannan kaset ba wani bawan Allah ne yaji wani yana dura zagi yana ashariya da sharrori akan abubuwan da ainihin na faɗi shine shi ya fito da wannan kaset yace to ai ire-iren waɗannan maganganun in aka ce yau Malam Ja'far Mahmud Adam yayi su za a amince aka ce eh sai fito da kaset din kun ji yadda aka yi kaset din ya kawo gari wato matsalolin da malam ya tattauna a gurguje sun warkar da duk abin da ake nema domin ya kawo dalilan da suka kai Muhammad Yusuf ya ainihin wato shiga irin wannan mugunyar fatawa akwai neman suna da shahara akwai karancin ilimi ko rashin ilimin gaba daya sannan akwai ainihin wato matsala dangane da abin da ya shafi farawa da wato matsaloli waɗanda suke na reshe a bar matsalolin da suke su ne na asali waɗanda su suka fi muhimmanci sannan wato wata matsala mai matuƙar muhimmanci wadda malam ya yi magana a kanta ita ce ainihin wato ɓata gari daga cikinmu mu musulmi wato irin Muhammad Yusuf wasu maƙiyanmu suke amfani da shi ina jin wannan matsalar shi malam bakin ya ja ni kuma na yi muku fassara shi karara a cikin waɗancan bayanai cewa wasu maƙiyanmu ne a arewacin ƙasar nan suke amfani da shi domin ainihin su cimma burinsu na dankwafe mu dangane da al'amarin karatun boko ina jin na faɗi wannan magana a wannan wurin na faɗi a gidan rediyo sannan ga ta a cikin kaset aƙalla ko da shekara ko ranar da ya rasu ya yi wannan kaset aƙalla yau kaset ɗin shekarar shi 2 da watanni kenan balle ya yi wannan fiye da wannan lokacin ga duk wanda ya natsu da kyau ya fahimta sannan ya yi magana akan ƙarancin ikhlasi da kuma ainihin wato rashin tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sannan sai ya hasaso su kuma matasanmu na daga cikin abubuwan da ya taimaka musu wajen bin wannan tafiya shine na farko akwai kasala tattare da su dama ba sa ainihin wato da kokari da kwazo game da wannan harka ta karatun zamani sai kuma suka ji wata bahaguwar fatawa wadda ta daidai da ainihin abin da suke so sai suka ce gaskiya ce sannan sai tsantsar san addini ba tare da kokarin aje a karance shi ba dan haka duk wata aya da aka ja aka ce wannan aya dalili ce akan kaza haram ne ko kafirci ce kawai sai kaga ustazu ya kwala kabbara ya ce ainihin gaskiya ne a karkashin haka har wani yake ainihin bugowa yana ce mini ayoyi da hadisai da Muhammad Yusuf ya karanto akan haramcin boko da aikin gwamnati waɗannan ayoyi ƙarya ne da hadisan ko kuwa gaskiya ne to kun gani wato ayoyi ne kamar yadda muka faɗi a cikin laccen mu za a riga a yanka fatawar tukuna sannan sai a tafi neman aya tunda an riga an ce boko kafirci ne boko haramun ne sannan sai kuma a tafi neman aya ayan nan ba akan wannan take magana ba, amma da yake mai sauraron yana da tsabar son addini, yana da kuma lalaci game da karatun boko, ana cewa wannan ayar tana tabbatar da cewa boko kafirci ne, sai ce gaskiya ne, ma'ana abin da ma yayi daidai da son zuciyar shi. Allah gafarta malam Ja'far Mahmud Adam, ya bayar da shawarwari ga al'umma baki ɗaya kamar haka, da cewa na farko malamai su dage tukuru wajen karantar da al'umma. Ina jin wannan maganganun na shayin irin su akan cewa ba daidai bane a ce sai matsala ta faru sannan za ku ce wa jama'a a zo lacca ku zauna ba ku karantar da su. Ina jin na yi wannan magana. Waɗannan al'amura ne waɗanda na daɗe ina mulahaza akan su kuma ina magana akan su, gashi nan yayi magana akai. A ƙarƙashin wannan har yayi ishara zuwa ga duk inda aka zage ana karantar da jama'a, in wannan da'awar ta zo a guji ake koranta, da'awar nan ta zo zariya bata samu karbuwa ba. Waɗanda suka ɗauki dakon da'awar in suka tashi daga cikin garin zariya sai dai su tafi dakon, su tafi ainihin tallanta ina Kaduna, amma ba sa iya ainihin yada ta a nan kewayen zariya. Me yasa ba sa iya yada ta a nan zariya? Saboda kullum ana karantarwa ana tunasar da jama'a. Amma sai malam ya ishara akan cewa garin da ya zama ga zankame yake da malamai amma ba a karantarwa, wannan da'awa takan ainihin samu kyakkyawar karbuwa. Waɗannan misalai ne waɗanda ba sai an buga su ba, kusan duk inda kaga wannan da'awar ta samu karbuwa zaka je ka samu haƙiƙa ga malaman, amma ba sa dagiya wajen karantar da jama'a. Don haka Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Sannan babu ainihin shawara ga jami'an tsaro akan su ɗauki matakin da ya dace a lokacin da ya dace, ba sai lokaci ya kure ba. Sannan ainihin a zo motar ruwa uku ya ce ba za ta iya kashe gobarar ba, lallai ku an ga haka. Sannan ya kira zuwa ga ustazai da malamai akan cewa su san cewa ilimi amana ce ta Allah madaukakin sarki, ba daidai bane ka rinka wasa da hankalin mutane a cikin addini ko kuma a cikin harkar ilimi da sunan malanta. Lallai ka sani da cewa mai karantarwa ko mai ba da fatawa wakilin Allah ne. Anan har ya kawo maganar da ina tsammanin yau mako uku na zo na yi ta anan akan littafin A'lamul Muwaqqi'ina an Rabbil Alamin, nace malamai a madadin Allah madaukakin sarki suke signing, suke sa hannu. Ne bayanai dangane da wannan, tunda ko zaka sa hannu ne a madadin Allah, to ka dubi girman abin da zaka sa hannu da kuma girman wanda kake wakilta. Na yi wannan magana akan wannan teburi idan jama'ar musulmi basu manta ba. Sa'annan sai kuma ya ja hankalin su kuma jama'a akan su gane cewa wane ne malami. Ba kowa ne kawai ya faɗi maganar da kake so zaka iya gane cewa wane malami bane. Domin abin da ke ba mu mamaki a ƙasar shine, ran da ka faɗi maganar da jama'a suke so to ran nan kai ne malami. Ran da ka faɗi maganar da ta saba musu fa, ran nan kai ba malami bane. To ba jahilai ne suke tazkiya, suke ainihin wato sanya malami a cikin scale na screening ba, wato su iya gane wannan malami ne ko wannan ba malami ba, domin su kawai suna amfani da wane ne ya faɗi ko wane ne ya bi abin da ainihin suke so. A ƙarƙashin wannan ne kuma nake cewa da aka samu da yawa daga cikin malaman ƙasar nan waɗanda ba su da ikhlasi, idan matsala ta taso sai su dubi menene jama'a suke so ko menene jama'a suke akai, sai su faɗa musu, in ya so sai su hallaka gaba ɗaya. Na lura malaman ƙasar nan da dama suna da irin wannan tunanin, idan matsala ta taso suka ga cewa ga inda jama'a suka rinjaya, kawai su ma sai su karkata nan dan kasirin ka samun attack daga ainihin jama'a. Don za ku yi mamaki jama'a, wato bayan da mu gama hirarrakin nan a gidan radio da sauransu, sai ya zama ita gwamnati tana zargin Albani ya fito ya tona wasu asirai waɗanda sakamakon tona waɗannan asirai sun bayyana tana da sakaci. Don haka gaba ɗayan gwamnati ta yi condemning waɗannan irin abubuwa, bata ji daɗin su ba. Kenan idan Albani ya yi don gwamnati ta ji daɗi ne, ta ji daɗi? Bata ji daɗi ba, bata yaba ba. Sannan jahilai na gari su kuma suka yi ta ganin cewa don menene za a tona wannan mutum asiri, mutumin da ake ganin wai sadauki ne, mutumin da ya zo ya kaddamar da jihadi zai yaƙi gwamnatin da jama'a suke kuka tana ainihin zaluntarsu. Nan ma sai zama jama'a ba su yaba wa Albani ba. Idan ya zama nan kuma Albani ya yi ne don jama'a su yaba, me zai faru kenan? Bai samu yabo ba. A wannan za ka gane muhimmancin duk abin da za ka yi magana ya zama kana da natsatsen ilimi, kuma tabbatacciyar magana kake faɗi wadda ba za ka raurawa ba, sannan kuma ya zama kaɗai za ka faɗi gaskiya ne wadda kake da yaƙini a kanta saboda dalilanta, ba menene ya dace wa wani ba. A yayin da su jama'ar gari ke cewa ai gwamnati ce ta bashi kuɗi, ita kuma gwamnati cewa take yana faɗi ne domin ya faranta wa jama'ar gari, to jama'a gari ba su farin ciki ba, gwamnati ba ta farin ciki da duk abubuwan da aka faɗi ba. Idan waɗannan abubuwan ba na faɗe su ne an ikhlasin wa yaqinin ba, kun ga kenan al'amuran da na faɗi an waye gari kenan sun dawo kainan. Dan haka jama'ar musulmi, malamai idan za ku yi magana ya zama za ku yi magana ne akan abin da yake tabbas kuma yaqinin kun san shi, kuma ya zama ba ku da raurawa, ba wai ɗaliban ku ne za su rinka zaunar da ku suna cewa ga abin da suke so ku faɗa ba, ko kuma ga ra'ayin da jama'a suke akai, ko kuma kaza in ka faɗi malam zai ja mana bakin jini, zai ja mana surutu. Bakin jini dama a cikin shi ake, sai dai abin da ya ƙaru ko kuma abin da ya ragu, amma babu gudu babu ja da baya. Barin yawo a baki, ainihin barin kashi a ciki, baya maganin yunwa. Duk wani tarka-tarka da ke cikin addinin musulunci da jama'a suke tunanin a rufa mishi asiri ba dan koyo ba, saboda ya tashi yana fada da munanan abubuwa, yo ai shi kanshi yana kan mummunan abu ne. Dan haka ba riba bace kuma ba daidai bace, komis kala zarratin, duk wanda yake akan bata ba mu da bukatar shi, kuma ba mu da bukatar ya zo ya taru cikin mu dan ya tuka mana taron dangi, ba ma bukatar wannan. A wurin Allah madaukakin sarki muka dogara, a wurin Allah kuma makomar mu take. Wannan kenan. Sannan sai malam ya je huwa tambayoyi cewa shin shi wannan Muhammad Yusuf ma wane ne shi ne, shekarun shi nawa, a ina yake karatu, shin akwai tarihin ya sauke koda littafi kwaya daya a gaban wani malami wanda yake sananne ne a garin Maiduguri ko kuma a jihar Yobe ko kuma a wani wuri a kasar nan ko a kasar waje? Waɗannan dai ainihin za a su biyo baya wajen tattaunawa insha Allah. Sannan wannan matsala da shi ya iya ɗauko ta ya yaɗa ta ya fi duk malaman Maiduguri waɗanda suka fi shi ilimi da waɗanda ke daidai da shi, ya fi su fahimta ne da fasaha da iya gano waɗannan abubuwa, da ya zama gaba ɗaya su ba su gano ba sai shi kaɗai ya gano. Sannan malam ainihin ya yi ishara zuwa ga irin mugunyar aƙidarsu ta cewa matakan farko shi ne duk wasu manyan malamai za su zo su rugurguza girmansu a cikin zukatan jama'a. A inda malam ya ishara zuwa ga Ibn Baz da Nasiruddin al-Albani da Uthaymeen, da ishara akan cewa suna jahiltar da su, wannan ina ce na sheda mana lallai yana daga cikin tsarinsu. Duk wani malami abinda suke bukata ya zo ya dace da su akan wannan magana, idan har bai dace da su akan wannan magana ba sunan shi jahili. Idan ko har ya tashi yana fada da wannan aqida kamar yadda a wannan wurin nace zamu yaki wannan mugunyar aqida kamar yadda muke yakar asalinta shine shi'a, anan wurin na faɗa haka a cikin wannan ainihin shekara, menene ya biyo baya? Dukkan wanda bai yadda da wannan aqida ba ya tashi yace kuma sai ya bayyana wa jama'a barnata, to daga wannan lokaci bayan kasantuwar da an ce mishi malamin gwamnati, to kuma sai a dawo a ce ya kafirta, sannan sai a ce jinin shi ya halatta, to sannan sai a fara tsara yaya za a yi aje a kaddamar mishi da kisa. Wannan shine ainihin matakan da suke bi. Sannan Allah gafarta wa malam Jafar Mahmud Adam, yayi fito karara yace babu asali ga ainihin wannan fatawa, domin asalin waɗanda yake kwaikwayon su wasu ƴan taratsi ne waɗanda ire-iren shi da suka shiga cikin wani hali na kunci ya kai su ga yin wannan fatawa, ba wai hali ne na binciken ilimi ba. Ina ce na fasa mana wannan ainihin bakin shi ma akan cewa wasu mutane ne suka shiga kunci ya kai su ga yin wannan fatawa da ta shafe su, eh shi kuma sai je ya dauko ta sai ya dauka cewa wannan ta zama fatawa ta addinin musulunci. Sannan sai dangane da hadisin da ainihin suke hujja da shi, wanda shine ne muku ishara cewa wani lokaci zuwa na Maiduguri suka je ho tambaya akai wanda da na bincika na aika musu da sakamakon bincike cewa wannan hadisi munkari ne. Babu shakka ina nan akan wannan bakata cewa wannan hadisi munkari ne ko dha'ifun jiddan ko wahid, duk ma'anar su daya. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Kuma koda hadisin ingantacce ne baya fa'idantar da hakikanin abin da su suke ainihin fitarwa daga cikin hadisin. Kun ga maganganun da na shayi cewa kafin ka sarrafa hadisi wajen gane inganci ko rashin inganci, wajen gano ma'ana hakika, sai ka samu akalla tamakuni a cikin fannonin ilimi guda biyu. Ilimin farko shine ilimin hadisi wanda zai taimake ka gano wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba. Ilimi na biyu shine ilimin usulul fiqhi da ainihin harshen Larabci wanda zai taimake ka gano hakikanin ma'anar wannan hadisi, menene yake nufi, ta yiwu sabanin abin da kake karantawa a zahiri shine ainihin abin da hadisin yake nuni zuwa gare shi. Sannan abin mamaki idan jama'ar musulmi ba su manta ba, nayi magana akan cewa Malam Jafar Mahmud Adam da shi da wasu manyan jami'an gwamnatin jihar Borno sun tabbatar da cewa sun yi zama da shi a Makka. Kun tuna na faɗi wannan magana? Wannan magana ba a wannan kaset na jita ba, don na ce muku kafin in yi muku waɗannan maganganu ban ma ji wannan kaset ba. Ɗaya daga cikin mutane na biyu na manyan jihar Borno shi ya gaya min wannan magana baki da baki, ya tabbatar mini da cewa sun zauna da Muhammad Yusuf, sun ya tabbatar da cewa shi fa ba shi akan wannan aqida, ba shi akan wannan fatawa, ba shi tare da masu wannan. Aka zauna aka rubuta yarjejeniya akan haka. Muhammad Yusuf yana bai wuce minti 30 ko 40 za su harbe shi ba, wannan mutumi ya sake bugo min waya sai bai same ni ba. Abin da ya bincike shi a lokacin shine Muhammad Yusuf mun yi yarjejeniya da ni da kai da Malam Jafar da wasu manyan garin nan akan cewa ka ce baka tare da wannan abu. Shin da gaske ne yanzu wannan al'amari ya kasance yadda muka gani dinnan haka? Menene ya faru? Sai ya ce abubuwa ne suka canza. Ina ce na gaya muku wannan magana. To kun ji wannan zama wanda sai da ya kai Malam Jafar Mahmud Adam ya koro rantsuwa kafin ya yi maganar, ya sake tare maganar da rantsuwa a baya. Yana kabari fa a yanzu wannan magana da yake faɗi in ƙarya ce ana can ana mishi hisabi, haka kuma in gaskiya ce. Ina fatan jama'a su fahimci wannan da kyau. To sa'an nan sai kuma Malam Jafar Allah ya gafarta mishi wata magana da cewa ya jefa al'ummar musulmi a cikin rudani, ya ainihin wato ha'inci musulmi kuma ya ci amanarsu. Rudanin ma ya fi bayyana a yanzu bayan mutuwar shi, saboda waɗanda ba su san shi ba gani suke wani gwarzon musulunci ne, wai wani sadauki ne wanda ya tara makamai zai yaƙi gwamnati don me za a tona asirin shi, don me za a yi kaza, don me za a yi kaza. Don haka da yawancin mutane wasu a cikin rudani suke. Wallahi wani in ya bugo waya hikima ne sai ne free na saki layuka na kowa ya bugo don in ji ar-ra'yul 'am. Wani da ya bugo da ashar zai fara, kuma ahlus sunna ne, da ashar zai fara da zagi da tsinuwa da makamantansu. In na bari ya sauka sai in ce Allah ya gafarta maka, ka ci gaba da bincike akan waɗannan maganganun da na faɗi. Na baka nan da kwana biyu Allah zai bayyana maka cewa idan kai mai neman gaskiya ne zaka zo zaka yi nadamar waɗannan kalmomin da ka faɗi. Na rantse da Allah mun yi haka da wani bayan sallar azhar, bayan sallar la'asar sai gashi ya turo text da cewa dan girman Allah in yafe mishi. Text din yana nan anan cikin ainihin wayata. Allah madaukakin sarki ya ainihin taimake mu. Daga ƙarshe malam ya gabatar da ainihin nasiha ta amana zuwa ga mutanen Maiduguri, yace saboda kyakkyawan zumunci da alaka wadda ke tsakanin shi da su. Na farko bayan da ya gama waɗannan nasihohi ya yi isharori zuwa ga ayoyi da makamantansu, sai ya yi wata salon magana da cewa in kunne ya ji gangar jiki ta tsira, lallai mutanen jihar Borno musamman da mutanen ainihin garin Maiduguri keke da keke sun ga wannan magana. In kunne ya ji gangar jiki ya tsira, domin an yi yaƙi na ba ta kashi a cikin garin Maiduguri wanda ya kashe mutanen da ba su ji ba, ba su gani ba, balle mutanen da suka ji suka gani waɗanda suka lalubo wannan musiba. Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Allah ya ce ku kiyayi rikici wanda idan ya zo ba waɗanda suka jangwalo shi kadai yake samu ba. Maganar Allah kenan a cikin ainihin Alkur'ani. Babu shakka akwai mutanen da wasu lokacin suka shigo cikin Maiduguri abin ya rutsa da su, wasu yunkurin su fita suke. Wannan musiba ta taso ta fara ƙarfi a daidai lokacin da an sako yara sun taso daga makarantar primary, nursery, secondary da makamantan ainihin manya-manyan makarantu. Don haka an kashe al'umma maza da mata, arna da musulmi waɗanda ba su ji sun gani ba. Jami'an tsaro da aka kashe a wannan wuri Allah kaɗai ya san iyakacinsu. Su kuwa jama'ar da aka kashe na ɓangaren su Muhammad Yusuf, Allah kaɗai ya san ainihin adadinsu. Domin duk wata isa'iya da ake bayarwa ana cewa 700, yayin da ni nake cewa sun kai 1,000. To wasu bayan Allah da muke tare da su nan, tun a waya wani daga cikinsu yake gaya mini ai cewar mutum 3,000 ma duk labari. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. daga ƙarshe Allah ya ji kamalan Jafar Muhammad Adam. Allah ya gafarta mishi. Muna roƙon Allah da sunayen shi madaukaka da siffofin shi masu tsarki, Allah ya haskaka mishi cikin kabarin shi har zuwa tashin alkiyama. Allah ya mishi tukuici da aljannar Firdausi. Yayi tawassuli da sunayen Allah da siffofin Allah akan cewa idan wannan da'awa gaskiya ce, masu kanta akan gaskiya suke, Allah ya taimake su, Allah kuma ya taimaki gaskiyar da suke akai. Idan kuma wannan da'awa ƙarya ce kuma barna ce, Allah ya wargaza ta kuma ya wargaza waɗanda suke akanta. Allahu akbar. Kun ga addu'ar bayin Allah. Wannan ainihin da'awa ga ta nan, Allah ya tattara masu yinta a wuri guda, a anguwa guda. Allah ya ainihin yi rugu-rugu da ita, ya kwantar da ita. Wurin da suke da'awar cewa wai ban ma baya tashi, suka yaudari jama'a suka taru, nan ne ya zama musu babban kabari gaba ɗaya na jama'i, wanda yake yara suna nan suna buga ƙwallo yanzu a kansu. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Daga ƙarshe malam ainihin wato ya cike addu'a shi da cewa Allah ya tabbatar da wanda yake akan gaskiya, Allah kuma ya rusa wanda yake akan ƙarya. Allahu akbar. Jama'ar musulmi, kun ji wannan ainihin magana. Sai dai kamar yadda nace jama'a, bayan da na gama waɗannan laccoci, na samu ainihin wato waɗannan wannan cassette, ba shakka sai na ga cewa ya kamata banda yaɗa wannan cassette da muke so a yi, to kuma ya kamata a zo a yi wani majalisi wanda za a tattauna matsalolin nan, kamar yadda ka ji na tattauna su a tattakaice a yanzu. Ana cikin haka sai ga wasu manyan baƙi mun yi daga cikin malamai, ɗan uwa daga garin Maiduguri, da garin Damaturu a can jihar Borno da jihar Yobe baki daya. Suka zo za su wuce zuwa ainihin wasu manya-manyan tashoshin rediyoyi da talbijin domin gabatar da shirye-shirye na musamman akan ainihin waɗannan matsaloli. Abin sha'awa da na samu bayani shine muka nemi don Allah su dan yada zango a wurinmu, domin wannan ainihin lacca wadda da mun so ta kasance ranar Lahadi ce, to mu tsaya ainihin a tattaunata da su. Wani abin sha'awa daga cikinsu, har da waɗanda na yawaita ambatan sunansu ainihin a cikin wannan kaset, waɗanda ba ni zan gabatar da su ba, su da kansu za su gabatar da ainihin kansu insha Allahu ta'ala, domin Bahaushe ya ce waka bakin mai ita ta fi daɗi. Amma ina son ku gane, Allah ya karɓi addu'ar malam Jafar Muhammad Adam. Hagu gare ni, wani babban malami ne daga cikin waɗanda suka fi kowa sanin malam Muhammad Yusuf. Abin mamaki shine ma ni silata da Muhammad Yusuf, shi ya fara hada ni da shi. Ta hanyar shi na san Muhammad Yusuf, ta hanyar shi duk wata mu'amala da Muhammad Yusuf ta fara, waɗanda ne ta ba ku labarai a baya. Wannan malami shine malam Aminu Gwandu, gashi nan wanda zai gabatar da kanshi ba da jima wannan ba insha Allahu ta'ala. Wato ana cikin ba ta kashin nan da su Muhammad Yusuf, sai yi wa Muhammad Yusuf wani text, yi mishi ainihin wata addu'a mai kaifi wadda na sa ya yi forwarding, wato ya tunkuɗo mini wannan sako da ya tura Muhammad Yusuf. Shine nan ya sa na buɗe wayata wadda ainihin zan karanto muku, don ainihin ku haɗa wannan addu'a ta malam Jafar, ku haɗa da wannan addu'ar gata ta malam Aminu Gwandu. Ya ce Muhammad Yusuf ka cuci musulmai da musulunci, Allah ya isa, Allah ya yi maka mutuwar kare a saura, ba sallah ba wanka. Kun ji addu'a da malam Aminu ya tura Muhammad Yusuf kenan kafin a kashe shi, ya tura mishi. Domin malam Aminu haduwa ta ƙarshe da muke da shi wani lokaci, yana cewa malam ka san yadda muke da Muhammad Yusuf, ko Muhammad Yusuf ya cuce ni ya zalunce ni, Allah ya isa. To wannan Allah ya isa ce bai gushe yana yin ta ba, har ya rage ɗan kwanaki kaɗan da za a kashe Muhammad Yusuf, ya yi mishi wannan addu'a cewa ka cuci musulmai da musulunci, Allah ya isa, Allah ya yi maka mutuwar kare a saura. Me yake nufi mutuwar kare a saura? Wannan sai gangaren Bahaushe zai iya sharhin wannan jumlar. Saura ba daji ake nufi ba, ana nufin wani ainihin ɗan fili da ya rage a bayan gari, wanda kamata ya yi a ce gidaje sun kai zuwa ga wannan wuri amma ba su kai ba, ma'ana mutanen gari suna kai da komowa suna wuce wannan wuri. To in aka ce kare ya mutu an jefar da shi a wannan wuri, kaskanci da wulakancin ya fi a jefar da shi a daji, domin aka jefar da shi a daji ba wanda zai gan shi. nan kuwa saura ce wato abin da ya saura na daga bangaren gari wanda duk wanda zai shiga ko ya fita garin sai ya ganshi ya tufa mishi bakar addu'a ku dubi keke da keken yadda addu'an nan ta ci shi mana Muhammad Yusuf ya yi mutuwar saura suna nan ainihin an yi alqabrul jama'i ko almaqbaratul jama'iyya an haka ainihin mass grave an zuba su a ciki annan inda suke wannan kakatu yadda kowa zai wuce ya kai ya fito yana ganin su Allah madaukakin sarki ya raka taki gona sannan yace ba me ba sallah ba wanka haka abin yake ba sallah ba wanka haka aka dibe su wasu suna ribewa suna wari an yi kace-kace da naman jikin su aka ji ainihin aka zuba su a cikin rami babu sallah babu wanka lalle mala aminu muni maka fatan alkhairi insha Allah waliyin Allah kake mu ma kai mana addu'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu ta alkhairi mala aminu na fata an gane jama'ar musulmi malamin da ke dama da ni nake so ainihin ya fara gabatar da kanshi ku ji shine wanda nake yawan fadi za ku ji sunan shi ainihin ya bayyana kuma yana daga cikin mutanen da suka fi kowa shan ba ta kashi da su Muhammad Yusuf domin shine har so uku ana kai farmaki da harin akan za a kashe shi sunan shi ne ma a rijista farko daga cikin wadanda su Muhammad Yusuf suka ainihin tsara za su kashe a ainihin garin Maiduguri Allah ya fata malam bismillah na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة الله العالمين يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة جكينا أما شيك قرير قصي سبود والله تالله بالله نادك جكين دالبي كان نادا مالا جافر يجنيوس أجكي أما والله بحالة شوانا محاضر نيوا mun ban taba jin ta ba illa yau a garin Zariyar nan
Zariyar binnin ilimi ce
na hakika ina mai godiya ga Allah subhanahu wataala da ya tara mu a cikin wannan masallaci da ke nan markazin salafiya a nan cikin garin Zariya wanda kaman yanda daya daga cikin mashhurai zakakurai da kakkun malaman mu na sunna da muke ji da su muke fatan Allah subhanahu wataala ya tsawaita rayuwarsu ya albarkaci bayan su ya kuma ƙara tayar muna da mafifita sama da su a Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani kaman yanda kun fi ni sanin sa akwai wani abun da Bahaushe yake ce mawai ya ba kyauta tukuici ko kuma rama wa kura aniyarta to nan ba kura ballantana a rama mata aniyarta ziyara ta alkhairi ta ilmantarwa fadakarwa lurarwa bazan iya kididdige adadin zuwan da malam Muhammad Awwal Adam Albani yayi a zuwa garin Maiduguri ba wanda ta amfanar ta ilmantar ta shirye ta zaburar ta kwadaitar zuwa ga neman ilimi cikin sahun matasa da yawa jazakallahu khairul jaza amin ba shakka kamar yanda ya ambata ba mun zo da nufin kwana a garin Zariya ba amma yana da wahala dukkan nauye-nauyen da muka baro a can ya nemi mu kwana muke kwana saboda yadda muke tashi shi daga cikin iyalansa da dalibansa da harkokin gabansa ya karba wannan gayyatar komai dare komai sanyi komai nauyin da yake a gabansa saboda haka mu ne masa fata alkhairi a kamar yanda ya gabatar da kwanan watan ba sai na saki maimaitawa ba ni dai mai magana sunana Ibrahim Ahmad Abdullahi amma an fi sani na da Ibrahim Gumari Gumari kuma wata anguwa ce a cikin garin Maiduguri saboda nan ne mazauna ta da gidana da iyalaina sai ya zama wasu misali kaman garin biyu inda yake zuwa tasirin azumi ba sa makiran Ibrahim ballantana Ahmad Uban ballantana Abdullahi kakan kawai cewa take gumariya zo gumariya zo gumariya saboda wannan shine takaitaccen sunana kafin wala Allah malan in zai bani daman cewa wani abu a gaba
insha Allah
jazakumullahu khairan
na'am to kasantuwar hadisin Aisha da yazo cikin sahihul Bukhari za mu koma bayan da ne dama da ni to bari kuma mu yi dama da jama'a kaga mun hado kenan biyu ai bari mu yi dama da jama'a mala aminu gabatar mana da sunanka na'am
Jama'a assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Sunana kamar yadda babban malamin mu ya gabatar, Aminu Abubakar Gwandu sunana. Kuma akwai da dukkan halaka tsakanin da shi. Na ci moriyar ilimin sa da shirarwar sa da karantarwar sa da taimako na littattafai da dai abubuwa masu daman gaske. A takaice dai wannan shine sunana.
To alhamdulillah. To Malam Musa kam ai ko ya san shi Malam Musa Sahabi. Amin ni na dauke. To Allah gafarta malam. Now
Bismillahir Rahmanir Rahim. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وبعد سنانا أهود محمد يوسف
تو الحمد لله برن تنك عربا يعني شي مالا أهود شي نببن لإمامي kuma malami na masallacin nan da kake wuce an zaka tafi Maiduguri wani kafcecen masallaci wanda kididdiga ta tabbatar da cewa a yankin arewacin kasar nan kakaf amma ba kasar gaba daya ba babu masallaci mai girman shi a garin Damaturu kuma shine tsohon commissioner na harkokin addini na ainihin jihar Yobe a daidai lokacin da nake muku ishara akan ainihin wata daura da muka yi a Damagun shine lokacin farko da muka fara saduwa da shi haka ne ko Allah gafarta mana jazakumullahu khairan to abinda nake dan son ni in dan fara gabatarwa kafin in baiwa ƴan uwana zage-zage domin ni na san ku har ma ni ma na kusa in zama babarbara ko da yake dai fulatani ba zama babarbare to amma dai tambayoyi ne waɗanda malam zamu dan so ku dan haskaka akan wasu abubuwa waɗanda Allah ya ji karrai malam Ja'far Muhammad Adam ya haskako a cikin ainihin wannan malam Aminu me ka sani dangane da asalin tafiyar Muhammad Yusuf tun daga farkonta da takaitaccen tarihin shi har zuwa lokacin da ainihin aka kai inda da'awa te da'awa wuta te wuta ya kwanto kurayen da ya kasa tare su kamar yadda shi Malam Aminu yake gaya min cewa yayi charging matasa suka zama overcharged har shi kanshi yace ya kasa controlling din su Allah gafarta malam bismillah
a'udhu billahi minal ali minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaskiya ina godiya ga Allah madaukakin sarki ko jaddada ta don samun dama na kasancewa a tsakanin malamai na Malam Hudu malami na ne. Malam Ibrahim Gumare malami na ne. Sannan shi uban tafiyar shi ma malami na ne. To ba sai na ja bakin zare ba ta jin aya ko hadisi. Kawai zan faɗa ne kai tsaye saboda ko na ya kuskure za su gyara. Kafin a yi magana akan da'awar Muhammad Yusuf ya kamata a san a can shi wane ne shi menene asalin sa ina ne yayya wuce ya wuce har yazo ya kai matsayin da ya kai kafin Allah mu dauki sarki karbi rayuwarsa. Na farko dai Muhammad Yusuf babansa gwani Yusuf ko malam Yusuf mutumin dagira ne, dagira kuma tana cikin Niger, saboda haka Kanuri ne Bamangi wanda yake dangantawa zuwa kabila ta Mangawa a cikin Kanure. Na gani wani rubutu a office din Malam Muhammad Awal Albani cewa yana jin ainihin yare guda uku, yare biyu kam yana jin su, Hausa da ainihin Barbanci, amma Fulatanci baya da fluency a cikin Fulatanci, kawai ainihin kame kame ne. Ina fata an fahimta. Muhammad Yusuf wannan da'awar tashi ta kafirta ƴan boko ko masu dangantawa zuwa ga aikin gwamnati, gadon ta yi a wajen mahaifinsa Yusuf. Babansu na daga cikin wanda yake da bakar adawa da ƴan boko kuma aikatan gwamnati, sannan ta fuskan aƙida mutum ne da yake dangantawa zuwa ga ɗariƙa. Muhammad Yusuf farkon inda suka fara shigowa da bayan asalinsa sun sauka a ainihin wato Gashuwa, mahaifiyarsa ko babansa ya sauka a Gashuwa, mahaifiyarsa ƴar Gashuwa ce, ita ma dai Bamangiya ce ta fuskan yare, ma'ana Kanuri ce. Sannan yana dangantuwa kamar yadda yake faɗa cewa shi ɗan ja fusko local government, daga nan suka je Fatasko,
ja fusko a wata jihar
a jihar Yobe, suka je Fatasko. Akwai dan uwan babansa yanzu haka shi ma gwani ne, wato ainihin malami ne na Qur'ani. Ina ji in ba dai wannan shekarar ya mutu ba dai ban sani ba, amma da tare muke zuwa gidan tare da shi. Daga nan suka zo suka sauka a Ganzarma, shi ma yana cikin Fune local government na jihar Yobe. Lokacin da aka yi wani yaki na kabilanci suka tashi suka bar wannan garin suka zo suka sauka a Maiduguri,